Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya buɗe taron bita akan tattalin arziki na kwanaki biyu ga dukkan shugabannin Najeriya, wato inda suka hada da gwamnoni da ministoci da sauran masu fada'aji a sha'anin gudanar da mulki na kasar. Shugaban da ya amfani da wannan lokacin wurin yi wa 'yan Najeriya bayani akan abubuwan da gwamnatinsa ta sa a gaba dangane da farfaɗuwa da tattalin arzikin ƙasa, inda yake cewa sha'anin noma babu shakka shine kan gaba, ganin irin durƙushewar da darajar man fetur ta yi a duniya, kuma ya kasance ce tilas ne Najeriya yanzu ta dawo akan turba ta noma, domin ta nan ne Najeriya ke samun kuɗin shiga tun ƙarni na 1950. A lokacin da aka yi hutun rabin lokaci ne na tuntuɓi gwamnan jihar Adamawa Alhaji Bindo Jibrila domin in ji ƙarin haske akan abubuwan da ake tattaunawa a gurin taron.
Shugaban ƙasa yanzu duk damuwansa akan wato a bar maganan hanyar mai ɗin nan mu koma hanyar noma, kuma ba zai yiwu ba sai tare da gwamnoni. To hakika bayanin da ya mana na farko shine dole ne mu ga yadda za a yi collaborate, za a haɗa kai tsakanin state government da ita federal government ne, da za mu tabbata cewa a koma na da, domin ya ba da misali ma tun yana yaro na in the 50s yadda arewa especially take harkar noma. To yanzu akwai wani shi lecturer wanda ya zo daga former economy advisor ne na prime minister na India, shi ma ya magano, kuma shi Audu Obe minister na shi noma ya yi bayani da sauran commissioner mu na agric za su zo haru da federal minister of agriculture a ga yadda za a bungasa maganar noma arewa.
Amma yana cewa dole a kafa kamar kungiyoyi na manoma sai da za a ba su bashi wanda za a samu rangwame wurin biya. In aka kawo maganar bashi, aka kawo bankuna a ciki, maganar ruwa zai shigo, sannan maganar kaddara da za ta kare wannan bashin zai shigowa. Ya za a yi wannan tsarin talaka wanda ba ya da kaddara, ala misali ya samu bashi har ruwan ba za su karya shi ba, kuma ya sace a noma a ga darajar kasar?
Eh, wato ba banki ba ne, wato true kamar central bank ne, kuma interest rate in single digit ne, ba ya da yawa. Mu gwamnoni ne za mu ɗauki kuraren nan mu ba wa manoma, kuma in sun yi noman sayar da kayan noman ba zai wahala ba, don haka biyan bashin ba zai yawa wanda zai har ya dami su manoma ba, domin shi shugaban kasa yana so ya tabbata cewa talakawan Najeriya an koma noma, kuma mu rike noman nan don shine zai amfane mu.
Haka kuma takwaran shi na jihar Filato, wato Mr. Simon Lalon, ya yi mun ƙarin haske akan irin manufofi na tattalin arzikin gwamnatin Muhammadu Buhari.
Ya ce ba za mu koma muna maganar mai, ana maganar mai, kamar an sani yanzu maganar mai ya fara sama, ya zama damuwa a Najeriya. Shi yasa ya sa kuma a cikin budget din shi wayannan abubuwan da muka dinga tattaunawa na kusan watanni guda uku ko hudu, yau muka zo mu kalmasa, mu sa kuma yaya ne zamu aiki da shi tare da gwamnatin tarayya.
To akwai wato kungiyoyi da gwamnatoci na kasashen waje da suka ce za su haɗa gwiwa da Najeriya domin a yi abubuwa da ya shafi noma. Waɗannan kasashen kana ganin haɗa gwiwa da su zai taimaka bunƙasa noma a Najeriya, domin wasu manoma suna cewa kamar za a maida su bayi ne, ba su ne za su zama ubangijin kansu ba da kansu.
Idan shugaba yana nan da zuciyar da zai yi abubuwa, jama'a za su bi shi. Wannan abubuwan da muke nema shine shugabanci. Shi ya riga ya nuna shugabanci, kuma ya nuna jama'a, kuma wanda suke so su zo su shigo su taimaka mana tattalin arziki suna nan. Saboda haka ba manoma za a yi hakuri, inda aka fara ya kamata ya hakuri kaɗan da shugaba ga abin da zai faru.
Gwamnan jihar Adamawa Bindo Jibrila kenan da Simon Lalon na jihar Filato suke tsokaci da ni akan manufofi da taron bita da ake akan sha'anin tattalin arziki na Najeriya karkashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.